Assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma sauraro da ku a cikin shirin demokradiya a yau. Wanda ni Ladan Ibrahim yau zan gabatar hanna ƴan makonni kafin madugun shirin ya dawo bakin aiki. Yau shirin zai duba guzuri tsoman da ake yi ne tsakanin jami'ar ta APC mai mulkin Najeriya, musamman ma wasu ƴaƴanta da ke cewa za su koma daga inda suka fito, wato jami'ar ta PDP. Da ma nasarori ko akasi da jami'ar ta samu, wanda har masu zaɓe za su dagwala ta akan mizani domin sake zaɓanta. Shine batun da zamu tattauna yau, kuma zamu tattauna wannan batun ne da Dr. Tukur Abdulkadir, malamin kimiyyar siyasa da ke babban kwalejin kimiyya da fasaha da ke Kaduna, wato Kaduna Polytechnic. Kuma na fara tambayan Dr. ne ko yana ganin ayyukan gwamnatin APC cikin shekaru uku ya ba damar miƙe kafafunta lokacin zaɓe mai zuwa?
Ina ganin a tsarin siyasa da kuma yanayi na zaɓe da ake a wannan sha'anin gudanar da shugabanci irin namu, kuma ko ba namu ba ma. Ina ganin ba kowane shugabanci ne shugaba zai tunanin cewa kawai zarai zai shantace ba tare da ya yi tunanin samun wata adawa ko kuma ainihin matsala daga waɗanda su ma za su yi koma jin neman wannan mukami ba. In aka dawo daga muka dawo kan tambayarka, sai akwai abubuwa da yawa da ka iya gani, misali na ci gaba daidai gurgudu. Amma gaskiya abubuwan da ake ba wai ban tsammanin ya isa a ce gwamnati ta zauna kawai. Ba sa la'akai sauran kuma bukatu, ko kuma sauran wasu al'amura ta ce wannan abin da ta yi kaɗai ta wadatar. Yanzu misali in ka kalli arewa maso yamma, ka don ai ba mu fuskantar wannan yanki ba fuskantar matsalar Boko Haram. Amma kuma ka ga abin da ke faruwa na matsalar tsaro ya yi kaya mali ya tsanani, inda ba za ka iya gaya ma mutanen misali jihar Zamfara, misali ko wasu ɓangarori na jihar Kaduna kamar ƙaramar hukumar Birnin Gwari da wani ɓangare na jihar sauransu. Ka gaya musu cewa misali an ci gaba a yanzu ba, saboda shekarun baya akwai matsaloli amma ba su tsananta suka faɗa da suka kai irin halin da ake ciki a yanzu ba. Yankunan mu wani lokacin ka tashi kamar daga nan ƙaramar a jihar Kaduna tsakanin Zaria zuwa Shika zuwa Funto zuwa Giwa, al'amari ne wanda yake kusan ɗaya ne lokacin da ba za ka ji ana cewa ainihin ɗan fashi mutanen da suke amfani su kakkashe jama'a su abin da suka ga dama ko a faɗa ƙauyuka su tarwatsa mutane daga ko'ina. Saboda haka bayan da za a ce a yanayi irin wannan ce kuma gwamnati ce za ta shantace ta ba za ta kokari ta lallashi mutane ko kuma ta ƙara nun ta yi kokarin da kawo ƙarshen waɗannan matsaloli ba, aƙalla kafin zaɓe domin ƙara nuna wa mutane cewa tana ayyukan da aka zaɓe ta yi.
To don ka kana nufin kenan ma tsaron da gwamnatin ce ƙarin ta samu nasara a kai da sauran na a kafa idan na fahimce ka?
Ba adalci ne ba a ce ba ta yi kokari ta wajen yaƙi da 'yan Boko Haram ba, wannan kam tabbas an samu nasara. Ba za a ce kuma kowane bangare da ke arewa maso gabas an kawo ƙarshen al'amarin ba, amma dai ɗan gudun hijira da dama suna komawa wurarensu. Sannan kuma yanda ake samun tashin da malamai misali a garuruwa irin su Kaduna, irin su Kano da su Abuja, yanzu kaga babu. Saboda haka a nan gurin zaka dole ka yaba mata. Amma wajen mu ganin sauran al'amura na harkar tsaro, kaga shekarun ɗan watannin nan ko kuma daga shekara biyu zuwa wani abu a yanzu hanyar Kaduna zuwa Abuja. Duk da 'yan sandan da aka sa har yanzu nan ba zai wahala a yi waka guda ba ka ji an ce da kusan kuɗi kullum ne. To lokacin da 'yan sanda suka hukumar 'yan sanda suka kare jami'anci an ɗan samu cigaba, abin ya taƙaita bayan da aka sa ba samu kusan bara ba misali. To amma har yau akwai wannan matsaloli kamar yadda muka magana, mutanen da ke ƙaramar hukumar Birnin Gwari ba za su ce maka akwai shugabanci a yanzu ba. Saboda sun san dai misali cewa suna Najeriya ne, Allahntana ko mutanen Zamfara musu. Saboda haka shaɗa in aka ce ba a yaba ma ɓangaren da za a kalli abin gaba ɗaya a ce a gwamnati ta kasa ba. A inda ce nasara shi ne ne magana bai sa fahimta ta. Amma abin da ya shafi arewa maso yamma gaskiya ba magana nasara ta harkar tsaro. Kuma ya zama wajibi ne wani tashi tsaye da magance waɗannan matsaloli kafin ainihin lokacin zaɓe. Idan ba ni tsammanin mutumin da ke mutanen da suke fuskantar irin waɗannan matsaloli za ka iya ce musu zo su zaɓi wanda su kasa kare su. Ko in ka kasa ba su 'yan sanda ko sojojin da za su kare su duk da kokarin da ake a yanzu, amma dai kokarin bai kawo ƙarshen wannan ta'addanci waɗannan marasa imani da suke a waɗannan yankuna ba.
Dakta, mu duba 'yan jami'an nan na PDP da suka shigo jami'ar APC kuma yanzu suke barazanar ficewa, ya kake ganin hakan zai yi tasiri a sake zaɓen APC a shekara mai zuwa?
To idan muka kalli irin waɗanda suke misali a cikin wasu daga cikin jigajigan wannan tafiya a baya can, ko da ba sa jam'iyyar misali lokacin da ba kafa jam'iyyar APC ba, shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya takara a jam'iyyar CPC da ANPP da APP. To a wannan lokacin gaskiya kaga duk da haka kasancewar duk da kasancewar ba sa tare amma ko da sha ainihin jam'iyyar Janar Muhammad Buhari ya kasa cin ko samun kuruwa jihohi irin su Bauchi irin su Sokoto irin su Adamawa da sauransu ba amma ta ga jihar Kwara tun a baya dama akan samu matsala ta wajen samun goyon baya a gaggabin idan gaskiya ban tsammanin in ba ba zaben shekara biyu uku da ya wuce ba jam'iyyar APC ba ta taɓa cin Buhari ba ta taɓa samun nasara a cin zaɓe a jihar Kwara ba kuma kaga wannan zaka ce gudunmuwar shi tsirin su Sanata Bukola Saraki ne ya haifar da nasarar da aka samu a yanzu.
To akwai jihohi irin su Sokoto, akwai Kano.
Daga jiha kamar Sokoto, daga jiha kamar Kano, kowa ya san kusan zaka ce duk Najeriya ba inda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yake da magoya baya dama, baya ga yawan Kano da kuma Karduwa. Ko a lokacin zaɓuɓɓukan baya, Buhari bai taɓa faɗuwa jihar Kano ba. Da kuma yana nufin yin ƙuri'un da aka samu shekarun baya a yanzu ma za a iya samu waɗannan shekara uku da ya wuce za a iya samu waɗannan ƙuri'u ba. Da kuma yana nufin za a ce gudunmuwan mutane irin su Aliyu Amaku misali suka bayar da su gwamnatin Buwal da su Bukola Saraki ko da su Sankwaro ta haɓu da ke tasiri ba sun taka muhimmiyar gudunmuwa wajen samun nasarar jam'iyyar a waɗannan jihohi. Amma abin da ya kamata mu tuna shi ne ko a baya wannan shi Buhari ya sha idan lokacin da ya takara a baya sau uku. To ya ci waɗannan jihohi. Saboda haka a yanzu sun kuma bani tsammanin zai rasa sai dai fa a tsarin fitiya irin na shugabanci musamman siyasa ta zamani ko mutum ɗaya ne ta rasa asara ne. Saboda haka idan wasu mutane da suke da faɗa a ji musamman irin tsarin siyasa na jari hujja da ake irin yanzu da kuma yadda masu kuɗi wanda suka tara suke da tasiri a siyasa wanda kuma ba bambanci a tsakanin jam'iyyar APC da PDP indai a yanda ake gudanarwa ne harkar faɗa abin da masu kuɗi da masu wanda suke da tasiri ne kaɗai su da tasiri a siyasar dama waɗannan gwamnoni sun samu dama sun da sun binci jihohinsu sun kasance su ne suka fi kowa kuma ƙarfi da dukiyoyi a waɗannan jihohinsu a wannan tsarin wannan siyasa zai wahala jam'iyya ko ɗan takara a ce ba zai samu matsala ba idan ya rabu da irin waɗannan masu faɗa a ji a irin kayan tsarin siyasa wanda kuɗi ke
yi. To idan muka jinjina batun tsaro mai nasaba da Boko Haram da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin ke yi a halin yanzu idan muka ɗaga wa gwamnatin nan a bisa mizani kana ganin za mu same ta da wani nauyi?
To kamar yadda ka yi magana tun da idan aka cire misali ƙoƙarin da take na yaƙi da rashawa da cin hanci za mu iya la'akari da irin ƙoƙarin da suke yanzu musamman na irin fito da tsare-tsare na raya hanyoyi na cikin ƙasa da kuma yadda suka taso wajen ƙoƙarin shigo da tsarin sufuri na jiragen kasa wanda aka rusa kusan sama da shekaru 30 don muka ga abin da yake faruwa a sauran yankuna ana nuna mana kusan cewa yanzu an kusa kammala ainihin fashin jirgin jirgin kasa tsakanin Iko da Ibadan da kuma yadda aka shiryo cewa daga kowane bangare musamman daga Lagos zuwa Kano da kuma bangaren ainihin Lagos kuma zuwa bangarori na kamar kudu maso gabas da kudu maso kudu misali in har aka samu nasarar aiwatar da waɗannan tunda an fara ne to ina ganin cewa zai zama to wata manuniya ce ta wajen irin hanyar zaka ce na samun nasara misali kuma ta harkar aikin gona da yawa manoma musamman abin da ya shafi harkar noman shinkafa kaga da yawan mutane mun koma cin shinkafa ta gida da yawa za ka ji mutane suna bayani cewa sun fi cin shinkafa gida yanzu wanda shekaru uku ya wuce kuma gaskiya ba wannan sai dai in kana tafiye-tafiye ne kai ne zai wuce in misali kana jin hanyar ka zo zuwa Kano ka zo kura kai ka ganin wannan amma dai misali a yanzu manoma da yawa gaskiya dubbai sun nuna ana yawan bayanai da ke nuna irin samun nasarar da ake ta wajen ƙoƙarin farfaɗo da aikin noma musamman ta ɓangaren aikin shinkafa amma kuma in mutum yana aka rika kuma har yanzu dai misali taki kuma ko a bana misali an samu nasara an ta wajen taƙaita farashin shi amma dai kusan za a ce akwai abubuwa da dama da ya kamata a yi har yanzu wajen yaya aikin gonan misali wanda kuma har yanzu za a ce an samu nasara ba don ko misali muke la'akari da yunkurin da aka yi a baya wajen yashi kogin fara misali ta wajen har zuwa tashin baro kafin kusan yau za mu ce aikin ya tsaya in kuma ana yi ne gaskiya jama'ar Najeriya ba su suke bin me yake faruwa a waɗannan wurare ba. Wani annaki da ba da yankin mace ba in kuma ana wani aiki to za mu ce ma'aikatar da take da alhakin kulawa da wannan aiki kusan ba ta cika gaya mutanen Najeriya abin da ake ciki ba saboda haka ba za a ce in haka aka in misali har aka samu nasara aiwatar da waɗannan abubuwa za ka ce an samu wani kusan juyin juya halin samun hanyar ci gaba na zamani amma kuma kage da yanzu matsalar wuta tana nan yanda take wallahi dai misali zaka iya cewa in ka kalli kamar a siyasar kasashen waje zaka ce tasirin Najeriya ya dan karu da martabar ta fiye da a shekarun baya ta wajen yadda ake ganin alamun karbuwa da wasu bangarori harkar ko diplomasiya da kuma yanda wasu daga cikin wakilan da suka samu nasarar shin nasarar zaɓuɓɓuka da aka riƙe a 'yan shekarun baya shekaru uku zuwa yanzu haka tsakanin gurin za ka iya cewa an samu nasarori ta wannan fuska da
kash ba iyakan tattaunawar kenan ba amma abin da lokaci ba mu damar kawo muku kenan a tsare mu a cikin shirye-shiryen mu na gaba yanzu a madadin bakon namu Dr. Tukur Abdulkadir na kwalejin kimiyya da fasaha da Kiraduna sai Cuba Hiro Jodo ne da ya daidaita sautin shirin ni na dan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah